sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku kuma da sake kasancewa a cikin wannan shiri na daurin boye
shirin da muka ce muka tsuguna mu yi kwance-kwancen da aka yi saboye domin an karar da mahukunta da kuma wayar da kan al'umma kamar kullum kamar kowane mako sunana Muzammil Ibrahim ya kasai da zan jarar gamar wannan shiri to alhamdulillah a yau ma muna tare da Dr. Abdulsalam Muhammad Kani na kolejin Sare Tumi wanda yana tare da mu yanzu haka doctor barka da zuwa
assalamu alaikum malam muzammi
to sai kuma barista Umar Usman dan Baito lawyer mai zaman kansa wanda shi ma ya saki halartar wannan shiri na mu barista barka da zuwa
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to mai sauraro ina tabbatar maka da lafiya laure duk da mun je gidan zuwa amma lafiya lau muka fito
wai kaji ne
ni me kai ne
na dauka ko kaji
dokan Najeriya barista tace idan ana mara dadi ka je gurin
da doka da shari'a a hankalce ai duk inda fituna take kokari ake a guje mata
to amma dai zakin nan an ce mai zaman lafiya ne
tun da ya koma da kansa
ya koma da kansa
amma na ji malam Nasiru Zango ya ce ya dan yi kalashe da wasu dabbobi
yanda na ji labarin iri biyu ne na farko an ce ya ci akuyoyi hudu da ya shiga kejin su wani labarin kuma sai ce a akuyoyi biyu ya ci biyun suna gani suka ɗi zuciya
suka mutu
suka mutu
kuma wannan kamar an ce akwai bauna ce ko me
a jimuna
an ce kamar guda biyu ya je yi kalashe da su
na
amma an ce kamar tsokanarsa suka yi
a na kasashen Afirka ne
okay
suna gani suka tsokane shi ya buge su
wancan
akwai ƴan kasar Turawa
to suka tsokane shi suka ce babbe
shi ne dai abin tsorai da kai
tsara ne malam Nasiru Zango a rahoton sa ya wallafa na ce cirka shi
ita wata ta kasar Turawa da ta ga haka sai ta matsa gefe ban sani ba ko an mata training da horo a kasashen Turawa sun ga masifa ga abin da ya kamata
lalle kuwa
kina tafi na African wayewa
wallahi da biyu to Allah ya kyauta Allah kuma ya tsare amma abin da ya bani mamaki shine a wannan rikicin an ce akwai allurorin da ake amfani su an harbe shi wai a yadda muke ji amma bai bacci ba allurorin bacci sai da aka ɗebo wasu daga Abuja ba sani ba su ba su aikin bane oho
to wata kila allura ce ta expire
to sun gina magana ne ya kamata ta ce wala abu
to ai ka san wasu ma fa abin da suke fada wai wasu suna ce ai wannan abin da aka yi kamar wata hikima ce da gwamnati take son ta yi amfani da shi a dauke gidan zu din daga nan a kai shi kwanar dawaki
eh ni ma wani ya fi abin da
ni ma na gani
amma wannan
hira teburin mai shayi sai mu jira in abin ya tabbata to sai a fito ai waɗannan maganganun kuma
to Allah ya kyauta kuma Allah ya samu daji kuma da fatan hukumomi za su rika kula domin ka san katangar gidan zu fa karama ce
gaskiya karama ce
yanzu wannan da damusa ce ta fito mai yawan tsalle-tsalle da matsala
ai da ta adin da za ta yi ya
isa bace daga nan za ta iya hawan ma wancan dogon gidan
kuma ta fi kowace dabba ta adi
wallahi tallahi
tashin
hankali wallahi ni na fi tsoron da
muka hau sama ta bi ka
in ka hau kasa
shiga ruwa ta iya
har ruwa
a kasa kuma ba ta fi kowace dabba
Allah Allah kada ka fito da muka daga gidan
tashin hankali
Allah ya kyauta
amin
kamata ya mahu kunta gaskiya su sake duba ga tsarin gidan su din da ya dake tafike da shi a kara kai musu dauki inda za a gyara yadda za a samu nutsuwa to alhamdulillah akwai batutuwa da muka kwaso a wannan mako akwai wani labari da an ce hadda shugaban kasa ma wai sai da ya murmushi da ya ga labarin bankin duniya ya fitar da wata kididdiga ya ce yanzu haka Najeriya ita ce kasa ta 1 2 har ta 31 wajen wai kasancewa
kasa
131
wai kasashe 190
wai ta ce kasar da zaka iya zuwa kai kasuwancin ka lafiya lau an ce shugaban kasa sai da ya murmushi daga wannan bara fara da daktar ka hujjo ga barista
to gaskiya ne a na dai farko ina son mu soma da yin sharhi akan shi abin da ake cewa ease of doing business ba ga shine turancin da aka yi amfani da shi to idan aka ce ease of doing business duk kasashen duniya suna da wani tanaji tsari na musamman wanda da wannan abin ake yin amfani wajen sauwakawa wajen yin kasuwanci bude masana'antu da abubuwa masu kama da haka to idan ka kalli Najeriya gwamnati mai girma Muhammadu Buhari tana da abin da ake cewa action plan in an ce action plan tsare-tsare da matakai da za a bi wajen sauwaka zuwa a zuba hannun jari bude masana'antu da makamantansu to a gurguje in ka duba wannan action plan din na ita gwamnatin tarayya za ka ga a jiki an yi magana akan abin da ya shafi land yanzu a Najeriya a tsarin gwamnatin tarayya in yau din nan ko ni kai ko barista wani ya zo Najeriya kana son a baka land kasa da za ka yi masana'anta ko a mai kama da haka gwamnatin tarayya ta ce za a iya maka wannan abin a cikin awa 24 akwai matsala na abin da ya shafi registration kaga da yawanci sai ka tafi wajen lauyoyi in kana neman abun CAC da waye da
malamin
wani zaka iya yin wata daya wata biyu wata uku ba a baka ba to yanzu gwamnatin tarayya ta ce ta dauki matakai na a cikin awa 24 za a iya baka certificate dinka domin ka je ka gudanar da wannan
wannan ya rufin ne ɗan kasuwa na gida da na waje
da na gida da na waje kowa ya shigo sannan idan ka kalla waɗanda suke da ilimin akwai abin da muke cewa import da export duk sanda mutum zai yi importing zai shigo da kaya Nigeria ko duk sanda mutum zai fitar da kaya exporting kenan to idan mutum ya koma a baya takaddun da ake cikewa documents din malam Muzamil akalla sun kai guda 20
guda 20
amma yanzu ba su fi 10 ba 7 zuwa 8 kaga ease of doing business
an saukaka
yawa sannan yanzu gwamnatin tarayya tana da wani tsari na yau din nan mukaddara sai Muzamil yazo daga wata ƙasa kazo aka baka land kake son zaka bude masana'anta to gwamnati za ce maka abin da ake cewa tax waiver
to
za a yafe maka kudin haraji akalla na shekara daya to so, waɗannan matakan da gwamnatin tarayya ta soma dauka ai ka san a da shekarar da ta gabata mu ne na 136
to yanzu mutum biyar muka bige
mu mun bugo ta kasashe guda biyar da mu ne na 136 yanzu muka dawo na 131 kaga mun gota kasashe guda biyar kaga zaka iya cewa mun shiga next level zaka iya cewa an dan samu hannun fasa sannan abu na karshe da nake sanna karkare da shi malam Muzamil wannan kalma ta abin da ake cewa ease of doing business babban makasudin ta abu ne guda daya akwai abin da muke cewa one stop wannan shop in an ce one stop shop shine yanzu gwamnatin tarayya da jihohi na Najeriya har da jihar Kano a ciki sun dauki wani mataki na cewa duk wanda ya shigo daga wata ƙasa ko duk dan Najeriya da yazo yake son zai bude masana'anta ko zaka fara wata sana'a to gwamnati ta yi tanaji na wani office guda daya idan ka je nan wajen anan za a baka takardar mallakar wajen anan wajen akwai ƴan haraji idan kama zaka bude wajen fiye wata ina jin ai sai NABDAC tana nan ko to a wajen zaka tarar da wakilan su banki ma da wakili
wato duk zirga-zirgar nan da ake a sha wahala
shine wanda ba shop din so ake yanzu a samar da wani yanzu ka dauka
magidan jihar Kano ma tai
jihar Kano ma tana ɗaya daga cikin jihohin da ta fitar da wannan action plan din duk da cewa na Kano yana kaba kwakwan baya kaga ai kwanaki an yi taro a jihar Ogun Kano da Ogun din an zauna an tattauna akan shi wannan matsalar ita jihar Ogun a cikin shekara daya sai gashi an samu kamfaninnuwa da masana'antu akalla guda 100 da suka zo suka bude saboda shi ease of doing business din saboda haka mutane su gane shi dai ease of doing business duk duniya yanzu kaga in ka ji irin English a America yanzu nan in kana son zaka bude masana'anta a cikin awa 5-7
ka gama komai
gabaɗaya
sai dai fara aikin
suna da one stop shop din office ne guda ɗaya in ka je in kana neman hukumar haraji ga wakilin su in kana neman banki ga wakilin su in kana neman hukumar NDLEA ga
wakilin kuma shi wancan wakilin shi zai maka duk wata wahala
yayin da a wajen za a yi maka yanzu kaga a Najeriya in ka je neman C of Ogo certificate of occupancy akalla sai kai shekara ɗaya to yanzu gwamnatin Najeriya da wasu daga cikin jihohi irin su Kaduna Lagos da makamantansu da Kano sun dauki matakai na samar da abin da ake cewa one stop shop din nan ya zamanto in ka zo cikin kankanin lokaci ba tare da bata lokaci ba za a bude maka waje a baka inda kake nema gwamnati ta yafe maka wannan abin saboda haka wannan rahoto babban bankin duniya ne wallafa to amma anan malam Muzamil abu na karshe kan kabila wa barista ita gwamnatin ta ce duk bayanan da World Bank take fitarwa da International Monetary Fund
mun faɗa
akan tattalin arzikin Nigeria ne gwamnatin ta ce
ƙarya
ce ƙarya ne to kuma ya kai suka yadda da wannan
to
so kaga wannan abu ne na cewa in an faɗa abin da yewa gwamnati da
yi
ba ga sanda akai abin ai ka kalli shugaban kasa wa me with due apology wa me tallan makilin
ai
da ya dara barista ya ji dadin to ai gaskiya ne ai mun matsa gaba cewa Najeriya fa yanzu wannan abin da World Bank tai a cikin satin nan Allah ne kadai ya san masana'antu da kamfaninnuwa na ketare da za su tsallako su zo Najeriya domin an ce Najeriya is of doing business
akwai sassauci
akwai sassauci akwai sassauci da ba mutum zai samu
wannan Allah Allah ya kyauta kuma Allah ya sa Najeriya ta riga karba kowane hukunci ne ba sai wanda
shine duk abin da aka faɗa in dai kin yadda da wannan to ki yadda da wancan
ka kai ka kowa ko baci ai mai fita faɗa cewa Najeriya ta fi kowa talauci
talauci tace mu ne capital city of
kowa suka ce abu mai yadda
mu yadda ba to yanzu kuma
ga shi mun yadda
ga ga kishiyar su ta zo ta
ba
to Allah ya mata in an faɗi daidai da rashin daidai gwamnati ki kalli abin da idan basira wannan
insha Allah kyauta barista Umar Usman dan baito kaji wannan bayanai da Dr. ya kwararo Najeriya yanzu tana daga cikin kasashe masu sassauci wajen gudanar da harkar kasuwanci wai abin da nake so mun tambaya a baya baya ana korafin cewa dokokin da ake yi wajen gudanar da kasuwanci suke tsaurara me zaka ce
da farko dai wannan rahoto da shi bankin duniya ya fitar da shi in abun gaske ne sai mu ci to alhamdulillah
to fa
saboda shi ala kulli halin duk sa'ilin da abubuwa na kasuwanci suke motsawa sannan arziki yake yalwata a waje kudi ya shiga cikin aljihun kowa to kuma idan ka tsaya ka kalli shi wannan abin da aka ce Najeriya yanzu tana daga cikin kasashe da suka fi sauki wajen gudanar da business inda Najeriya kai shifting din ground daga mataki na 146 zuwa mataki na 131 to zaka ce in gaske ne wannan abin to abu ne da za mu farin ciki mu gode wa Allah cewa Allah ya ci da kasan mu gaba kuma kamar inda doctor yace shi dukkan dan kasuwa musamman Bature to confidence
isa kwarin gwiwa
kwarin gwiwa cewa abin da izo nema
zai
same shi
a cikin sauki
business yake so i kafa zai zo iya gudanar da wannan business din nasa a cikin halin nutsuwa da kwanciyar hankali ribarsa ta koma aljihu sannan kudin ya dinga zurarewa yana tafiya kasarsu to shi babban abin da Bature yake bukata kiran da dukkan me kuma sa hannun jari kuma idan ka tsaya kai la'akari wannan magana cewa an samu saukin business to aikata zaka ga zai fi amfanar da su ɗan kasashen waje masu zuwa
wai biye da mu kenan
to kaga Bature yanzu kai ɗan kasa ana batun cewa za a bada ran kyauta za a ba da ƙasa da za a gina masana'anta da ni da kai mu gwada neman cewa a ba mu waje za mu gina factory kaga a shekara nawa za ka
samu gwamnatin talaka ce har
kyamu kata ko abin da za ka yi la'akari da shi kenan sannan kuma abin da za ka yi la'akari da shi shi wannan abubuwan idan da gaske ne shi fa Bature da zai zo izuba ma jari yana buƙatar da farko lafiyarsa da security din rayuwarsa
da tsaransa
ka fuskanta da tsaran rayuwarsa da kuma dukiyar da ya kawo bata salwanta ba saboda haka in gwamnati ta ce ta sauƙaƙa registration ta sauƙaƙa yadda zaka sami ƙasar da zaka zo ka gina masana'anta ta sauƙaƙa yadda zaka yi zirga zirgar kuɗaɗe ka kafa masana'antarka security da shi wanda izo zuba jarinsa security rayuwarsa kaga dai inda a ko ina masu hanyar aikin titina masu kamfanin nukan gine-gine inda ɗan kidnapping suke farautar su ruwa a jallo ba da dadewa ba a Kano din nan a wajen da ake ginin aikin gada ta underpass ta gidi-gidi aka zo aka sace mai aiki kwara yau ba a ƙara ganin sa ba
shiru
in mutane ba su manta ba a lokacin rikicin Boko Haram an je an saci wani dan kamfanin dan tata an sawo to gwamnati inda gaske take yi ya kamata ba su kadai masu zuwa su zuba jari ba dukkan dan kasa
shi ma
wato baya cikin fargabar
tsaro
tsaron rayuwarsa tsaron dukiyarsa tsaron kuma shi kansa abin da zai zo ikafa na neman kuɗi
gaskiya ne
ki zama to musamman kaga kamar yanzu in ka dauke nan arewacin Najeriya duk abin da ka zo ka kafa na neman kuɗi ba wani wanda yake hakan ka izo ki ruguza wannan abin da kake da shi na neman arziki amma je ka irin tsunai da danta zaka zo kai investing din kuɗin ka ka kafa bututun abubuwa militant irin waɗannan yan gwagwarmayar Niger Delta su zo su kadana wa abin
wurin Niger Delta
rage yake yan gwagwarmaya ne a can
gwagwarmaya
yan gwagwarmaya suke
a ba dan ta shan wuta gerin
Allah yan gwagwarmaya ne
eh to a wajen
suna da hakkin suke karba
gerin ne ke ba da scholarship
to a wajen su jarumai
ne da boka in yazo yadda ake bin sa ba
amma da kudin sata dai ko
a ba ana ba su amnesty ba
ana ba su amnesty
ba aka samu su a 2020 ba
to kana gani irin waɗannan
kudin da aka samu su yafi kasafin kudi
na ilimi
yafi na ilimi
gaba daya
to irin waɗannan dai
su sai fabiliya
to kaga a irin to kaga duk irin waɗannan abubuwan irin wannan abun zaman lafiya kwanciyar hankali kafin business da inganta ya kamata gwamnati ta yi kokari ta tabbatar da cewa an samu security of life and property sannan kuma alƙalaman da aka yi la'akari da su ka fuskanta ko har aka ce yanzu Najeriya ta sami wannan daukakar daraja a bangaren shi sauki wajen gudanar da
kasuwanci
to idan ka dauko local 'yan kasuwanmu yanzu je ka kantun kwari ka je kai hira da ɗan kasuwa ka ce ta ina suka samu saukin gudanar da kasuwancin
suna kan magana ba an ce su ma suke tai ba mutun ya tura kayan sa boda an natsi
sun gayyace ni taro shekaran jiya ni ne na gabatar da makala a wajen wallahi mai girma ba su ta a wannan wajen abin da ɗan kasuwa suke faɗa yanzu haka an zo ana rufe musu sutu to kuma ka san babban bankin ƙasa ya fitar da umarni cewa an haramta shigo da shaddoji da atamfofi da abubuwa masu kama da haka an hana banki ya ba su kuɗi an hana kasuwar bayan fage da me kama da haka to abin damuwa a nan wajen shine barista ita gwamnati mataki ne mai kyau kullum muna faɗa naka datse boda da waye amma abin da muke faɗa in dai zamu koya daga kasashen da suka ci gaba ita kasar China irin su India su America Ingila mu koyi da su
yadda
suka ga gwamnati kafin ta dauki mataki yanzu ka dauki China da ake cewa sun yi shekara 26 sun rufe goda kamfas sun rufe goda sai da suka samar da wutar
lantarki
manoma sai da aka ba su taki aka ba su kudaden da suke bukata sai da gwamnatin ta tabbatar ana da processing industries da
masana'antu sai da kayayyaki
so yanzu kaga in ka kalli wannan matakin na gwamnati na cewa an hana bada kudaden kasashen waje a shigo da abin da ya shafi textile da ake da su a Najeriya kamata yayi gwamnati kullum muna fada matakin da kika dauka din mataki ne mai kyau domin idan ka kalla matuƙa zaka ga cewa dukkanin ƙasar da ta bari ake shigo mata da kayayyaki sasakai to akwai koma baya ga wannan ƙasar yanzu ɗannan kwayoyin da ake shigo mana da su da kayayyaki substandard a ce ƙasa kamar Najeriya duk shekara anan muka fada yake ga nazamin iya tsinken
sakace
muna kashe dala miliyan 8
wannan shigo da
tsinken sakace nan muka fada timatin gwangwani muna kashe kuɗi kimanin dala miliyan 400 shinkafan nan shekara na kashe kimanin dala biliyan 22 so amma abin da muke fada shine ya kamata gwamnati kafin ki dauki wannan matakin ki kirawo ƴan kasuwar a zauna da su
kuma a ba su ultimatum
kaga eh wa'adi a ba su wa'adi kuma yanzu idan ka ce an hana shigo da shadda da atamfofi tambayar anan shine akwai wutar lantarki da suke bukata a Najeriya
da su iya sarrafawa
a gidan lantarkin idan ka dauki 1970 zuwa 1980 akalla muna da abin da ake cewa textile industries a Najeriya akalla guda 180 yanzu bincike ya tabbata kamar yadda na faɗa a wancan wajen kaso 25 ne katal suke yin aiki kuma 25 din da suke yin aiki production capacity din su less than 20%
kuma a ina suke
ka gane ai so ya kamata gwamnati ka dauki matakin hana shigo da shadda a tamfa da waye na farko a gyara mana wutar lantarki na biyu a ba wa ƴan kasuwa lamunin kudade ba tare da kudin ruwa ba inda kudin ruwan to kai ya wuce single digit sannan gwamnati ki zo ki price control ki dauki matakin
da price
ya ka gane ai amma yanzu gashi an dauko mataki wallahi na ga mu a tsakkwana uku baya an fara zuwa ana rufe wa ƴan kasuwa sosto kuma kullun abin da muke ji ga gwamnati shine ƴan kasuwan nan su kansu din akwai rashin hadin kai domin inda kansa a daya yake ƴan fa kasuwa su suke contributing kaso 70 na harajin da ake biya a Najeriya
kaso 70
kaso 70 sannan ƴan kasuwa fa su ne employers of labor malam muzammi aikin da ƴan kasuwa suke ba al'umma ita gwamnatin jiha ba ta iya bayarwa yanzu ka dauke mu ma'aikatan gwamnati mu nawa ne mu wuce kaso 20 ne zuwa 25 so idan ka kalla ƴan kasuwa da za su hada kawunan su kamar yadda na faɗa a wajen taron kamata ya na farko su kai kudiri ma gaban majalisa yadda duk sanda aka zo yin kwamishinan shari'a ko sanda aka zo yin ministan shari'a dole sai lauya to su ma su kai kudiri gaban majalisa wajibi ministan industry trade da investment wajibi a dauko haka ajoyi su kai kudiri gaban majalisa wajibi ne kuma yanzu idan ka kalla gwamnati an rufe boda gwamnati kin hana shigo da textile da kaza da kaza da kaza to mu kalli wa na tanaji aka yi wa abun noma biliyan 83
gabaɗaya
biliyan 83 nawa ne ta
zarta kuma din Najeriya
Delta 65 biliyan nan 83 biliyan naira ka dauki abin da ya shafi masana'antu kasuwanci zuba hannun jari ka san nawa aka samu malam muzammi 40 biliyan naira
gabaɗaya
40 biliyan naira majalisa ita kadai biliyan 125 so ya kamata gwamnati ki tsaya ki kalli waɗannan abubuwan idan fa an tafi to kowa zai asara barista ɗan kasuwan nan za su kori duk wani wanda yake cin abu sha'awa wannan saboda
idan aka rasa aikin yi
ka gane
rashin tsaro
saboda haka muna amfani da wannan daman manya da suke jin mu gwamnatin Kano gwamnatin jihar Kaduna da dukkanin dattijai sarkin Kano da manya ya kamata ku shiga cikin abin nan yanzu an kai matakin an fara zuwa ana rufe wa ƴan kasuwa sosto din su wannan
babaran je ga barista ka fara wata magana akan yadda ma da ake cewa Najeriya tana da sassauci wajen gudanar da kasuwanci a gurguje kafin mu bar wannan magana ran nan sai na ji wani rahoto ma custom da suke biyo shinkafa ta kama ta a kasuwa bayan ba su kama a bakin boda ba wai wani custom yana zuwa da shinkafar da suka kama kuma sai ya dawo da ita kasuwar sai ya sayar to ran nan dai a rahoton da naji ya shigo kasuwar ya fara sayarwar suka daka mata wawa kuma suka bi shi suka kama shi barista an kakkalle wannan abun ba a fara kai mutane makurawa
to ai shine na gaya maka shi wannan ranking din da bankin duniya yi shi ni a fahimta ta
kuma bai yadda da yawancin din
da eh ni ba yadda gaskiyar Allah ban yadda da shi ba
ba wani kasuwanci da ake cikin da wanda kuke ma fada ba ina ina English din
eh ina kun din da ake amfani ina ake sauki saboda idan kai tsaya kai la'akari wannan saukin da ake fada ka fuskanta ko kawai a baki ake fadar sa saboda idan ka tsaya kai la'akari sun ce sun amfani da Kano da Lagos suka gano cewa daga nan akai amfani da su a matsayin zakwarin gwajin dafi aka gano cewa yanzu kasuwanci ya sauƙaƙa a Najeriya yanzu idan ka dauko a Kano ka tafi kasuwa market by market
kasuwa zuwa kasuwa
ka je ka
bude bayan da
kasuwar kantin kwari yanzu guidelines din da Central Bank ya fito da shi sharadin da babban bankin Najeriya ya fito da shi shine cewa an daina bada canjin dala mai sauki ga dukkan mutumin da zai je iso kayan textile kayan da ake saka su ko a America ko a Ingila ko a India ko a China saboda haka mutane tsinara ake son su tafi su kuma ƴan kasuwan nan in sun je sun siyo abubuwan nan da tsada ba tare da gwamnati ta bada tallafi ba saboda haka ina za su haushin ka za ku ce kan dami
kuma ba masana'antun da
su kan talaka kuma babu masana'antun nan da za su yi a gida
saboda haka ba a taimaka musu ba
yawa
ba wutar lantarki
ba wutar lantarki saboda haka duk wani dan kantin kwari idan ka zo ka dauko shi wallahi tallahi yanzu a ran asabar din nan da ta wuce wani aboki na yake cewa ya je akwai kantin da akwai kaya ya fi na naira miliyan 20 shi wannan matsin da ake ciki na rayuwa ya kora shi a kasuwa baya ciniki ba ciniki ga bukatu a gida
ya mutun ya kayan
ya je neman bashin naira 10,000 kanti da yake da kaya fiye da na naira miliyan 20 aka rantse mu wallahi tun safi har yanzu yamma bu mi naira 10,000 da kake sa karanta ba saboda haka wani dan kasuwar kantin kwari ne zai ce a wannan shekarar da aka shigo kasuwancin sa ya samu sauki
ranan muke tambaye wasu ƴan kasuwa ko aka buga mai waya ce a baka jarin naira 1,500 ka juya ta zaka ci riba 30,000 ce a ina sai aka shawo sai a kira wani wallahi an kira mutane da yawa babu wanda ya ce da naira 1,500 zaka ci 30,000
kuma ba rista na abu da zai baka takeici wannan magana da mai girma ministan noma yi ba abun wasa bane ba wai ka ji wani wai ya ce wai ya bude shago wai za a ci garin kwaki na naira 30 ko jiya ma a gidajen ɗaya daga gidan rediyon da naji ɗaya daga cikin manyan malamai ma ya ce ko ba a fuskance shi ba ko ma ta ina ya faɗi maganar ba daidai ba ko ta ina ne ko ta ina ne kuma wannan abin shi yake nuna cewa gwamnatoci ba sa tausayin talaka ba sa tausayin talaka yanzu kamar shi ministan da yi wannan maganar nawa ne kudin jarida da ake dauka ake baka duwata misali ai gaskiya ne malam Muzami nawa ne yanzu kudin bashin siyan mota da aka bashi wajen naira miliyan 6 za a dauka a bashi nawa ne kudin furniture da aka baka da abubuwa masu kama da haka ai ya kamata shugaba idan magoya baya musamman talakawa kowa a Najeriya ba wanda zai ce baya jin radadin da ake ciki kamata yayi shugabanni su rika fadar maganganu na kwantar da hankali amma ba maganar da in aka fade ta ba karamin yaro ma ba zai dawo nan ba kace ne ba 30 wai har ana wani ya bude wani shago ya zaka je a baka wai garin kwaki wai har da fiyo to dan adam an yi ka ne dan ka ci garin kwaki ka rayu shi zaka ci da safa shi zaka ci da rana ko jiya wanda aka yi da shi a ɗaya daga cikin gidajen rediyon nan na ji shi yana cewa wai ya je ya siyo garin kwaki na naira 70
da dankali na
da dankali na
dankali zaka rayu
wai su ji ya ga matarsa
ba zai yi ba
shi
su kaga za a hadu cutar rashin
kaga ne
ya kamata kai ya kamata kai magana da hankali sai dauka ministan noma inda abin da yake nufi da wannan shi ya kamata yazo ya kawo kansa kuma shi din ma kansa in fa a kasar da aka ci gaba ne da tuni yazo ya ce muna ba wa al'umma hakuri wannan maganar da aka yi koma ya kace nufi ba daidai bane ba wai na san inda a jihar Kano wai za a je a ci abinci
haka ala jira sai zai zo zai je
yau din nan ina jin a yau ne ina jin zai shiga yana
jiran gwamnati muna jira daga nan wata kila yazo ya nuna mana bari saka kwaso maganganu ga dakta ma abun ya taba je
to shine nake gaya maka idan kuma yanzu ka matsa daga kasuwar kantun kwari kage yanzu ɗan kasuwar kantun kwari cewa akai an daina ba su tallafi a wajen canji su je su siyo kaya da arha idan yanzu ka tsallaka da kuma daga kasuwar kantun kwari ka tafi kasuwar ɗan motoci zaka ga wani sa'in su jami'an custom zaka suke zuwa da makamai akwai abokina da suke sai da mota cewa ai kawai zuwa akai aka dinga harbi a sama kowa ita ake da gudu suka ja motoci suka yi toyin dinsu suka tafi da shi yanzu dan kasuwar mota ta ina zai ce ya samu sauki na gudanar da business kana wajen sana'arka kullun kana cikin barazanar cewa ma'aikata a cikin damara za su iya zuwa su intimidating dinka su barazana ka su rarake ka sannan ka tafi da abin sana'a kawai baka biya custom duty ba me suke yi lokacin da aka shigo da motocin
a bakin iyaka
sai aikin su na hana shigo da fasakauri ba saboda haka bangaren kuma ɗan sun ga idan ka shiga ta ina ɗan kasuwa sun ga zai ce ma ya samu sauki mutumin da yake kasuwancin sa watakila wani shinkafar da yake da ita ta fi shekara nawa a sito an zo an ce a balla sito a kamata wanda isai shinkafa ko ina ibi a je a kamata a kwace saboda wai ta zama contract kuma ba su tsaya sun yi bincike cewa shinkafar nan an shigo da ita kafin gwamnati ta bada wa'adin cewa an daina shigo da abinci ɗan ƙasar waje ko kuma bayan haka aka abin nan ba to saboda haka kaga ɗan kasuwa sun ga na tabbatar maka da cewa shi ba ta inda zai ce ya samu sauki wajen gudanar da cinikinsa kuma tsallaka kasuwar wafa kaga dan ce kasuwar
injinji
saboda haka da kowane mutum da ije iya bude kamfanin siye da siyarwa na harkar canji ka fuskanta ko ya san duk abin da zai dinga samu a matsayin ribar sa duk sati
yana da tabbaci
yana da tabbaci
zai samu kudi kaza
zai samu kudi kaza
kaga sai yaje shirya rayuwa
saboda haka gwamnati ta zo ta ce ta soke ta ba wasu ƴan tsirarin mutane a Najeriya su kadai za a bawo canji sannan kuma kowanne talaka a wajen waɗannan mutanen zai samu canji to ta ina business yi wa dan wafa ta ina business yi wa dan wafa sauki kuma idan ka dauko irin local kasuwanni na cikin gari hatta gora din nan da kake gani mai cinikin goro kaga dai goran nan mafi yawa da ka gane ake zuwa a shigo da shi to an datse goda ba ta inda
wannan kawa daga maro
eh
wanda goro ya kama shi ya shiga
kaga da ko
daga maro ko
eh goran nan da kake gani yanzu ya zama dan sarki ba gora ba
ta tsawo ujilan ma babu to kai baka san ta ujila ba
ni ban san ta dakta ta ina goran zai shigo boda tana kulle
ba za shigo da shi
ba gora ba
sai ya shigo da shi ta jirgi mana ta
jirgi kuma gambil ai bari in gaya ma ba gora ba hatta dabino da ake shigo da shi da makotan mu Niger nan Niger da kake gani kawai tsallako titi zakai ka shigo da Nigeria to shi ma yanzu ya zama dan sarki to saboda haka yanzu bankin duniya izo ya ce wai business ya saukaka a Nigeria kuma a Nigeria ma an yi la'akari da Kano da Lagos a wajen ganin cewa business yayi sauki to ni wannan ni dai a Kano ne zan ce wannan maganar bambancin ta da gatanan ku kaɗan ne
ina ba a wannan gabar
kuma
zaka je ɗan kasuwa su bugo waya su gaya mana
kuma
akwai sassauci
kuma Hajji Muzammil abinda zaka yi la'akari da shi a wannan batun da ake cewa na sassauci wannan abin ni a fahimta ta kamar wani tarko ne ma na yaudara da suke son gwamnatin tarayya
ta yi
musu wani abu ka fuskanta ko waɗannan
akwai wani abu daurin kuɗi
to waɗannan akwai mana saboda waɗannan bankunan su suke ba wa gwamnatocin mu shawara sannan gwamnati ta hau kai ta zauna cewa idan aka rage tallafin mai sannan rayuwar talaka za ta alkinta gwamnati ta ƙara samun kuɗi sai gwamnati ta rage sai musibar talaka ta
kawo
ka gane ko su suka bada shawara cewa a ƙara
in muka fi karancin haraji a
Afirka
shugabanni wani suka ba su yi ɗaukar
gona yanzu na je na sai wuta wannan wuta da kake siya ta Ketco na je na si ta dan kuɗi kaɗan saboda ni tsarin da nake duk sanda na
kuma bangaren yan gayu
duk sanda na je wucewa da kanti duk sanda hanya ta dauko ni ta hanyar ofis din Ketco to ko
komai kankantar kati sai na sai na sai jin sa a gida haka haka sai yi yawa
alaka da shege ci ne
ka ga da ko na 2000 na siya sai aka ce a ciki an debo wajen naira 90 baht
tabe
wannan harajin a 2000 an debo wajen naira
da aka ce an warware wanda ba za a shigar da su
to ni da sai da aka nuna mun cewa an debo baht to ka fuskanta ko to waɗannan mutanen su
ni ba falaje akwai wani abinci da na je ci na indiyawa ana ce masa chicken biryani plate din sa naira 2000 ne da wajen naira 600
to no
kuma an kara mun wani abu
no suka dauka
ni ne ba sai na fada ba amma dai an kara mun wani abu da na ta jiji
to kaga ake mu zan mai abin da aka ri wannan bankin shi yake ba da shawara a rage tallafin mai wai rayuwar mu za ta yi kyau
kuma din dibalu ne karansi
su suka sa mu su suke sa mu su suke sawa a rage wa kudin mu daraja gwamnati kuma ta bi
so wai ta uti tana dariya ba ta da nata tunanin ne ina shugabannin ba su nan sanin sai
wani abin da na fuskanta ni abin da na fuskanta ka fuskanta ko yau duk sa'ilin da interest wata masauliya da maslahar talaka ta ci karo da ta irin wannan bankuna gwamnati za ta yi watsi da masalahohin talakawa ta je ta biya waɗannan bankunan na tura
su
suka sa aka tsara mana kuɗin mai
kafin ka shaida mu so nake in gangaro barista yace shi bai ma yadda wai akwai sassauci a harkar kasuwanci ba dakta kuma yace akwai dan alfanu ne ko yaya ne to sai muka samu wani labari shugaban kasa ya mata farasha duk dai so ake azuwa bunƙasa abubuwan cikin kasar
ka gane kafin a gurgurar kan farasha da Allah dan annabi muna amfani da wannan kafa gwamnati da Allah ki tsaya ki kalli ƴan kasuwa da ake da su a Najeriya muna bada shawara duk abin da gwamnati zaki ki nemi ƴan kasuwan nan likitan da bai san matsalar ba bai isa ya baka magani
ba
sannan su kuma ƴan kasuwa su sani rarrabuwar kawunan su da suke da shi ga irin illolin da abin ya musu su hada kawunan su su rika tafiya a kungiyance kuma kamar wannan sharar da na bayar na dazu idan za su yi yunkurin inda gaske za su yi to za su samu mafita
je majalisa
eh mana a to yanzu me yasa in an zo commissioner shari'a sai an dako barista me yasa commissioner kasuwanci ba za a ba dan kasuwa ba shi ya san ciwon su me yasa in yanzu minister da aka yi na abin da ya shafi industry trade da investment ko hanyar kasuwa bai sani ba
to kaga me yasa
da ya je kasar South Africa abubuwan kasuwanci da kullu ba mu ga yan kasuwan mu na gida a wajen ba so muna bada shawara gwamnati muna ƙara fada ba mu ce farfa boda ba abu ne mai kyau ba ba mu ce hana shigo da kaya ba abu ne mai kyau ba amma ki sani kafin daukan wannan matakin to sai kin yi kaza sai kin yi kaza yanzu kafin a hana shigo da shadda atamfofi da waye saman musu da wutar lantarki ba su tallafin kudaden da suke bukata ba su hanyoyi da suke bukata ai price control a Najeriya ai hanyoyi ai masana'antun da za su taimaka wajen samar da audiga da makamantan su manoman audiga irin mafa na audiga bamu da shi a Najeriya
iri da
shi na audiga bamu da shi a Najeriya bamu da shi
noman
da ishe mu ba manoman audigan da ake da su a Najeriya ba su da karfin jarin da za su iya wadata mu da ita wannan
Allah ya sa mu san gona da jimu
shine injinan da ake bukata masana'antun a Najeriya babu su 180 fa kaso 25 ne
yayi
so ya kamata gwamnati ki kalli wannan lamarin na saboda haka abu guje mu tsallaka ita magana
to aka mun daga barista su nake kallon mana rashin nan
eh shi nake
abin da kai masanin tattalin arziki ne kai
a dalibin tattalin
to dalibin tattalin arziki ne malami ne dai kai a college daliban ka suna jin ka yanzu kuma ka koyar
gaskiya
girma ne Allah ya baka sai ka kamar lawyer ne yanzu
gaskiya
ai I will take my bow ango kawai in ba sai amince mun doka ni saboda takan ta zan ba kawai in dai ba sai mun lamuri to wannan ziyara da Buhari ya kai Rasha akwai abu da nake so mu kalla abu biyu nake so mu kalla na farko me hakan zai amfana mana ta fuskar tattalin arziki ɗaya kenan sannan na biyu Najeriya yanzu ta mika shahadarta ga kasashe manya-manya guda biyu na farko America na biyu Rasha kishiyoyin juna ne kuma rigima ake a yanzu haka ta yaya ma wannan abu zai kasance kishiyoyi ne
to na gane yanzu dai a gurguje wannan ziyara da shugaban kasa ya kai Rasha akalla akwai abubuwa guda hudu zuwa biyar da aka cimmawa
to
na ɗaya daga cikin makamanta tun a lokacin shagari wannan aja kuta din still a company wannan company rodi na aja
na sarrafa rodi
kasa Rasha ce ta soma yin wannan aikin tun a lokacin shagari aka tafi aikin ya zo ya tsaya to yanzu a wannan zuwan da mai girma shugaban kasa Muhammad Buhari ya je Rasha ya nemi shugaban kasa Rasha cewa da Allah a taimaka a jawo a ƙara sa mana wannan aikin na aja kuta in an kammala wannan kamfanin rodi da ake fada zai ba wa 'yan Najeriya fiye da mutane 500,000 za su samu aikin yi idan wannan abin ya tabbata to anan kan na tsallake malam muzanni sai mu tambayi kawunan mu ita majalisar tarayya gwamnatin Ikiti ne yanzu wanda da shine minista na tama da karafe san da yazo gaban ku aka tada kishin kishin din za a sai da ajakuta ina rahoton da kuka fitar
an fitar da rahoton
an fitar da rahoton ina kudaden da gwamnati ta zuba sannan yanzu ya kamata wa ƴan Najeriya bayani shin lokacin shagarin ita rashan ba a gama biyan ta kudin aikin bane ba a wani mataki ake ciki wannan abu na daya kenan abu na biyu wannan ziyara da shugaban kasa ya kai kasar Rasha an tattauna akan yadda za a bunkasa matsalar hakumai a Najeriya da matsalar matatun mai da abubuwa mai kama da haka an kulla alaka tsakanin NNPC da akwai kamfanin
oil
da ake fada an kulla yarjejeniya akai abu na uku an kulla yarjejeniya a matsala ta ya za a bunkasa abin da ya shafi gas da ake fada
yana da tai alfani
yawa abu na gaba akwai layin dogo da ake fada ba railway bake ran ba to gwamnatin tarayya da Rasha an sa hannu sun ce za su yi mana layin dogo daga Lagos har zuwa jihar Calabar wanda ya kai kimanin kilomita 1,400 za a yi shi abu na karshe
abu ne kuma an yare ba
a to wannan dai abin da aka sanu kenan
ya Lagos Calabar ni ban gane ba an yi gaban
sakare to wannan dai abin da ai kai cewa
mu ba da wani wani
ai kai da yanzu
in tambaya ka cewa muke ai adalci
ka gane tambaya ka kai akan me akai ka gane
abin da ka dace
akwai wannan kamfanin fulawa da yake a nan Lokoja shi ma ne girma shugaban kasa Muhammad Buhari ya ne mai kasar Rasha ta zo a taimaka a ƙara sauna aikin shi ma in an yi fiye da mutane 1,300 za su samu aiki amma malam Muzammil alfane da ya gashi ba su samu fada al'umma to ni abin da yafi damuwa ta shi shugaban kasa tun da yazo wacce tinuwa da yanzu sau nawa ya fita daga Najeriya barista sau nawa wai bai tsaya ka san duk shekara ana kashe mai kuɗi a fita waje kimanin biliyan 1 ka san a kasafin kuɗi na shekara ta 2019 miliyan 751 aka sa shugaban kasa akan tafiye tafiye da zai yi kuma idan ka kalla mun yadda an sa MOU wai ina na baya da aka yi China ina magana currency swap ta
kwana an ce za mu koma amfani da kuɗin China
a
baddala
kaga abin
ina magana ta kwana
kaga ina
magana da wannan
barista ta zo mu jita kaga ne ina magana Morocco Morocco ai mun kulla alakan magana
ba da yayin
na gas
shi ma
na gas da muka kulla da su ina wannan magana
ita ma ta kwana
kaga ne
ku ni abin da nake zargi
kaga ne malam zamin
abin da nake zargi wata kila zai zamanto yana daga cikin nasarorin Buhari in ya gama gwamnati yace na kukulla alaka dari kaza da kaza wanda yazo ya je dabbakar da shi
to ina amfanin
so saboda haka malam zamin kullum kamar yadda muke fada dan alfani ga alfani amma abin ya zama labarin kallon
sauro yaje America
kasashe nawa yaje Japan yaje afrikan nan ma duk sai da ya cewa ya su wani na maganar afrika free continental trade anan mu kai awa daya akan abu so abin da
muke kaga irin wannan ne fa barista barista baya nan muke wannan magana irin wannan ne za ku je ku kulla alaka da kasa da kasa ku dawo ku ci bibiya su kuma daga baya su kai ku court state na tuhuma ku
kai wannan
PNID
kaga ne aiko so saboda haka
kaga biya su biya su
ma kaga ne mu abin da muke fada ziyara ba wanda yake tantama amma ɗan Najeriya fa su gane fa duk fitan nan da ake shi kadai shugaban kasa a shekara kimanin biliyan 1 ɗan rakiyarsa nawa ake diba daga cikin lalita Najeriya
wannan biliyan 1 nasa ne
shi shugaban kasa aka to an ka kalli budget din cewa aka yi tafiya kasashen waje da shugaban kasa zai a shekarar da muke ciki ta 2019 an sa mai miliyan 751 kimanin naira biliyan 1 aka saka mai waje fa
wanda
yake shi ne saboda ka gane malam Muzammil abin da muke fada shine ya kamata waɗannan yarjejeniya da ake ta tafiya ake kukulla su ya kamata talakan Najeriya ya gani a ƙasa ba wanda yake tantama akan fitar sannan malam Muzammil ka gane yawan fitar shugaban ƙasa da yawan fitar ƴan ƙasa zuwa wata ƙasa sheda ne na cewa ƙasar ka kana cikin matsala
ba ku da
shugaban ƙasa a America ka san akwai watan da Buhari sau 7 ya fita a cikin wata daya akwai watan da sau 5 ya fita waje shugaban kasar America sai ai shekara guda bai fuka ji shi in ma ya fita din za ga tafi yau fa kwana 5 ba kun mande tun litinin ya tafi juma'a Buhari zai da so mutane su gane yawan fita wajen
kuma ga mataimakin sa wani sa'in ya dinga wakilta mataimakin sa ban yana zuwa
ai shi mataimakin ba zai tafi ka san me yasa ai da shugaban kasa ya tafi ana zuwa zaman council shi ke approving ayyukan area su ai ka lura duk fita in yayi ka shola zai zuwa wannan takaddu ai shi ya san
abin da kace da wayo suke bayyana fita
da ya tafi ai
akin abuce ta surubin sa
akin president
Allah lafiya yi
to ka gane kuma malam muzammil mutane su gane bamu ce tafiyan nan ba ta da fa'ida ba tana da alfanu mana amma fa mutane su gane kudin mu ake diba ake tafiye
da shi sannan
mu gane fitar fa yawan fitar alama ne na kasar ka kana da koma baya kana shugaban kasar Amerika yanzu ka fada mana ɗan Amerika ne wani suke karatu a Najeriya yawan fita waje neman magani tafiya karatu da muke yi mu da muke muka je inda
mu shi gida
sheda ce ta cewa kasar ka bata shiri ba bata gyaru ba baka gama tanaji da ya kamata kai wa kasar
muna da abubuwa da yawa gaba riska ma dukka ya dan zafi
to ni ta inda zan kalli wannan fitarasha an je an kulla mu'amaloli daban-daban musamman ci gaba da harkar gina wannan a Jakuta wanda alkhairi zai haifo wa ƴan Najeriya da kuma maganar yadda za a samu cewa a shigo ni relationship da za a zo a gina matatun man fetur da makamancin haka a Najeriya shi kansa wannan titin dogo da za a gina daga Lagos zuwa Calabar alheri ne kuma abinda nake so da mu da masu sauraro mu fahimta shine ita rayuwa Allah ya gina ta ne cewa wannan kasar ta wannan kasar wannan kasar Allah ya bata wani abu da take da shi amma waccan kasar ba ta da shi kuma waccan kasar ba za ta rayu ba sai ta buƙaci wannan abin da wannan kasar take abin da shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa Allah ya fifita shashin ku akan shashi a arziki la yatakhadha ba'dukum ba'dan sukhriya saboda bangaren ku rike ɗaya bangaren a matsayin laifurori to wannan a diplomasiyance shi shugaban kasa yana ganin cewa in yayi tafiye-tafiye zai je isamo wasu abubuwa da za su amfanar da shi ibiki kirji ice ya biya bukata to ni ta inda nake kallo Najeriya inda muke zauna a Afirka a relationship din mu da kasashen Afirka ne yake waye da mu ka fuskanta ko kowace Niger tana da abin da muke bukata wanda mu ba mu da shi su suna da shi muna da wanda muke da su kuma suna bukata kuma su ba su da shi haka Chadi haka Cameroon haka Ghana abinda nake so ni in ce kamar inda Allah yake cewa ya fifita mutane a arziki haka kasa ma an fifita wannan kasar a bisa wannan kasa a arziki kuma kowa sai ya jingina da kowa zai iya dafawa itashi saboda haka ni ganin da nake yi wannan kuncin da talakawa suka shiga da wannan musibar da ake jefa al'umma ba tare da an mana tanadi na cewa ka san ko menene ko fari za a yi ko tafiya za ka yi kafin wannan lokacin yayi sai kai mata
tanadi
yanzu mu ba a yi tanadin komai ba kamar kai ne ha kawai makocinka ya zo ya garkame ka a gida ice ba za ka fita ba
ma kullum kake taka ne ma
yes saboda haka kaga yanzu ɗan kasuwannin mu akwai abubuwan da yawa muke fitar da su a shiga da su Niger a shiga da su Chad a shiga da su Cameroon duk kayan textile materials din nan da makamancin haka daga Najeriya ake shigar da su ɗan kasuwan mu yanzu kullun a asara
na ga da jar din ma fata dan fusa da ita ma
yanzu Haji Muzammil akwai mutane ɗan nan kofar Mumbai wani yake gaya min a makarantar Islamiyyar mu yake cewa wallahi sun je sun siyo fata a Burkina Faso ta fita naira miliyan 200 amma sakamakon rufe border din nan da aka yi saboda haka ruwan sama ya sauko duk ya lalata fatan nan asara
kaga kaga
wasu sun je sun siyo goro a Ghana goro ba abin da ake amfani ai preserving din wannan goro ka hana shi lalacewa ka ce ga wata rana da experience za ta zo ƴan Najeriya sun tura kudin su Ghana goro ya taho ya zo border ya tsaya
manoman da yace ma ya gama
manoman mamu na ka gaje ko manoman mu na dankali turawa na wannan irin su cabbage irin su karas da suke fita da su Niger da neighboring countries duk ya zame musu asara ba inda za su je su sai da kayan su to sai kaga shi shugaban kasa wa yake ba shi irin wannan shawarwari da za su cutar da al'ummar kasar sa saboda haka yanzu dai wannan dan fata ba ta inda zai ga alfanin cewa an hana shi shigo da ta ina fata za ta cutar da gwamnatin Najeriya ta ina shigo da goro zai cutar da gwamnatin Najeriya to gwamnati ya kamata kafin ta zo da wannan major din kamar inda daktar yake cewa China bata kulle kofa ba sai da taiwa mutane tanadi cewa in an shiga cikin wannan matsalar shekara 20 masu zuwa ga tanadin da muka yi muku gwamnati ta ce so take yi a yi noma amma idan ka tsaya ka duba on the ground inda gwamnati ta ware wa harkar noma wannan dan kankanin kudi na budget kai da kanka zaka ce gwamnati ba da gaske take yi ba saboda idan ka tsaya kai da akali da wannan abinda gwamnati ta tanada dan daya ba za a iya ginawa da shi ba kuma ba da wannan kudin to ta ina zai gina sai dai in ba na zamani ba kuma yanzu ji mu zambul gona da ake harkar noma da ake kace zaka ci da Najeriya da noma ta kuyas kuyas da fartanya da garma
ba tantan
zai yi ba
ba harowa
ranke rade a dago Thailand da ake magana da jirage suke
helicopter yake tashi
suna ya gane da abu to da irin waɗannan abu
ka gane ba zusta idan ka kalla ita gwamnati yana da kyau ta ƙara gane ba duk wata ƙasa a duniya ta ci gaba ɗan kasuwa ne suke kaci sa'an yanzu China idan ka dauka fiye da kaso 70 nasu ka je ka gani ci gaban da aka yi gwamnati ba kiya daukan matakai sai kin nemi masu ruwa da tsaki ɗan kasuwan nan zauna yanzu kamar yadda barista yake fada ga gwamnati ta sani kan ta rufe boda ki yaya ta a kafafan yada labarai ki sanar a jaridu ki sanar a gidan TV mun bada wa'adi wata daya yanzu wannan da ya debo fatan nan yazo bakin
miliyan 200
me laifin sa wannan da ya siyo goran nan yazo bakin boda me laifin
ba a bashi wa'adi ba
ka gane ai ko
kaga sanda India ta canja kudi ba a dade ba
ka gani ba
zai kake ba mu labari sai da ta ba da wa'adi wanda yake da kudin sa
har yanzu suna ba har yanzu
idan ka rufe rana dai mutun ya
ka gani
to ai wallahi akwai dattijan da ki gaya mun a cikin kasuwa kurmi yake ce mun wallahi da karin fassa i hango ana zuwa da akwata akwata a wancan lokacin da aka yi canjin kudin Najeriya na naira 20-20 shine babban kudi wallahi irin akwata babban rigizar akwatu ta aikin haji guda uku cike da naira 20-20 an zubar a bola
ko yanzu
nawa ne masu kamu
ko yanzu aka ba ku wannan kudin ba karamin kudi
kuma ranke dade duk wannan matsalar da muka shiga ta tattalin arziki a lokacin naira nan ta fi dala daraja a duniya a international stock of estate amma sakamakon wannan canjin kudin da aka yi wanda ba a yi amfani da lissafi ba ba a yi amfani da dogon tunani ba ba a yi amfani da cewa in an yi haka za a karye al'umma ba ha kawai gwamnati
saboda an yi targeting wasu
ana san a karye
akwai ɗan mutuwa
ana kokarin a karye wasu mutane tsirari aka jefa al'umma kuma har yau wannan mummunan abin da aka yi na canjin kudi har yau bai abu da Najeriya ba wajen nukurkusa
arziki ga kuma wani sabo ya
tawo
to Allah ya kyauta abubuwan namu da yawa
ƙarshe
ta yi wata magana ɗazu cewa ga China mun kulla ƙawance sorry ga America
ga Rasha
ga Rasha ai wannan abu ne mai sauki
duniya
dama manyan kasashe guda biyu ne America Rasha duk wanda ka bi daidai ne
to ana hada su
a'a ba zai ku hada su ba sai dai ka zabi daya kuma ga Nigeria mun je mun kulla alaka
da America
America ga jiragen yaki ga waye
dan har yanzu ne kici ake da America da Rasha
so saboda haka duk wanda ka bi ba kai wannan ba amma ba zai ku hada gaba daya guda biyu ba
rijima
wannan Iran da ta tashi ai Rasha ta kama Syria da ya tashi da yanzu da ba dan Rasha ba da tuna Assad ya ba kuje ba
da tun farko Rasha muka
bayuwa
wato doctor kamar inda dazu mu zambile yake magana akan din cewa mun shiga bilateral agreement
da mu
yarjejeniya ta kasa da kasa da Najeriya da
Russia
da China akan cewa yanzu directly za a
je da sayon
kudi America ce ta zare ido
ta zare
magana mu idan an yi wannan abun dan Najeriya zai samu sauki to amma ita America
za ta
dauke hannunta ka fuskanta
bari ga
dala da take dagawa take daraja an daina amfani da ita a Najeriya an koma amfani da
yen
ka fuskanta ko saboda haka sai ina nake gaya ma kamar inda nake faɗa gwamnatocin mu su ala kulli halin me zai faranta wa turawa rai suke kalla ba me zai fitar da al'ummar su daga talauci
ba sai ba mu da lokaci minti bibbiyu ko daidai nake so kowa ya mun shari'a kan wannan baran fara da doctor akwai wata cibiya mai amfani da fasaha wajen fidda kasafin kuɗi a Najeriya ta fidda take diddiga a wannan lokaci cewa gaba daya a Najeriya yau da gwamnatin tarayya za ta daina bawa jihohi kudaden su na wata-wata da jihohi kwaya uku ne kacal za su iya tsira su rike kansu wannan rahoto ya tayawo da mutane hankali gaba daya
gaskiya ne to
akwai duhin da aka lissafa kuma abin da yake damuna babu Kano a ciki
Kano
ba za ka iya rike kanta ba
to ba ka sani ba
wallahi ina kishin Kano
Kaduna ce a ciki
Kaduna ba Kano
ba Kaduna ba ai ta ma Kaduna ba ta cikin uku saboda haka a gurguje saboda lokaci jihohi uku ne bincike ya nuna za su iya tsaya da kafarsu akwai Lagos
ta daya
akwai Rivers
biyu
akwai Akwa Ibom
to
dalili waɗannan jihohin guda uku sun fadada hanyoyin samun kudaden shiga suna da abin da muka fadada the ease of doing business
to
yanzu jihar Lagos kudin da take tara a wani watan Kano ba ta tara shi a shekara gaba daya suna da hanyoyin samun kudaden shiga saboda haka idan ka
kalla harajin da ake karba a Kano
to idan ka kalla barista su wannan budget aiki din ita wannan cibiyar me bibiyar kasafin kudi ta amfani da fasaha ta ce a Najeriya jihohi guda 33 inda gwamnatin tarayya yanzu wannan watan in ba a turo kudi ba duk wani ma'aikaci
ba zai ba albashi ba
to 33 nan Kano na ciki kai duk arewacin Najeriya nan gaba daya muna ciki jihohi 19 nan kaf din mu muna cikin waɗannan guda 33 saboda haka a gurguje anan abinda zamu kalla me yasa saboda idan ka kalla fiye da kaso 80 na abinda jihohin nan guda 33 suke amfani da shi a wata daga lalita gwamnati yake zuwa tunda idan an raba ai ita tarayya kaso 52 ne take diba da dugo 68 jihohi ana ba su kaso 26.72 to kakkamanta in aka ba su 26 su da dugo 72 suna tafiya kalace na kananan hukumomi in an ba su wannan kaso 20.60 din suna shiga ai handama da babakire akan duciyar kananan hukumomi sannan dalili na biyu da yasa waɗannan jihohin ba za su iya tsaya da kafafuwan su ba hanyoyin bunƙasa samun kuɗaɗe na cikin gida ba sa amfani da su kamar yadda ya kamata saboda haka a ƙarshe waɗannan jihohin matakan da ya kamata su dauka na farko su fadada hanyoyin samun kudaden shiga muna fada ba a ƙara
haraji ba
yawa
can ba a biya
yanzu Kano muna da kasuwanni fiye da guda 100
ba
iya cikin birnin Kano muna da shaguna fiye da guda 2000 gwamnati ki baza koma Tatsnet baza koma ki wanda ya isa biyan haraji da wanda baya biya a shigo da shi tax defaulters ayi musu hukuncin da ya kamata amma fa nan malam muzamin
na
mutaba ba wuce abu ta ne kaya wajibi ne kai dan kasa kana da moral obligation dole ka biya haraji ke kuma gwamnati kina da moral obligation wajibi ki tasrifi da dukiya al'umma
inda ta dace
kamata idan baki ba doka ta baka dama kai dan kasa kai tambaya akan ya ake yi da dukiyarmu da ake tsara sannan abu na karshe wajibi ne waɗannan jihohi da ake da su guda 33 su yi kokari su rage cost of governance
kudin gudanar da gwamnati
kashewa wajen gudanar da gwamnati a jihohi a Najeriya yayi yawa gwamna da convoy akalla na motoci barista guda 30 guda 20 gwamna ya ta yin SA iri yanzu kaga wai dan lalace a su jihohin arewacin Najeriya wallahi bazan ma ka fara ba hadda list din endaba yan bangar siyasa zaga suna cikin
albashi
ya roll na bayan gida da ake biyan su a wasu jihohin a Najeriya ya kamata a tsuke bakin aljihu domin a samu kudin da za a yi wa al'umma
jima wannan Allah ya kyauta barista a gurguje ba mu da lokaci kuma na san batu ne mai fadi amma me kake da shi za ka kara kafin bukarkare
to ni abin da zan kara akai shine kafin wannan alƙalama da aka zo da su cewa akwai jihohi guda uku da za su iya rike kansu a Najeriya to kafin zuwan wannan alƙalamin da ka ce Lagos zan ce Kano ce ta biyu to amma
haka a hankalce
sakamakon yawan business activity aikace aikace na neman kuɗi da kuma kasancewa Kano in ka kalli kowane place din mota na Kano zaka ga an sa center of commerce cibiyar kasuwanci to abun mamaki
ne rahoton last week a Kaduna tana gaba da Kano
a to kaga
abun wajen 10
Kaduna
to kaga abun mamaki yanzu ka dauko Kaduna ka dauko Kano ka dora su a askeli da mu da Kaduna waye yafi kasuwanni waye yafi yan kasuwa wane yafi masana'antu waye ifi yawan jama'a saboda haka duk inda jama'a suke nan arziki yake saboda haka to kaga ai ito wannan kamar ya saba wa hankali
gaskiya
an shege
Kaduna da muka fita yawa muka fita kasuwanni muka fita kamfaninnuka muka fita masana'antu muka fita mutane masu cin abinci da masu siyan abinci da masu duk wani alaka na kasuwanci gaba muke da Kaduna a ce kuma Kaduna
akwai matsala kenan
tarin akwai matsala saboda haka kiran da nake yi ga mai girma gwamna tunda kaga duk dan jihar Kano ya kwana ya tashi cewa inda gwamnati take yin abiya haraji campaign kuma da yawa masana'antu da wuraren neman kasuwanci zaka ga yau a kasuwa ma wasu zasu ce an zo an garkabe musu inda suke kasuwanci su masu kantuna sun biya haraji amma mai gida bai biya na ground rent ba an rufe musu to gaskiyar Allah ya kamata gwamna isa a yi bincike na tsanaki ta ina waɗannan kudaden harajin suke zurarewa
Allah ya kyauta mun kwaso ba
gangaruwa sai lastly akan da issue din haraji kamar inda daktar yace wani sa'in shi biyan haraji ka gane ba karamin alfada ne da shi ga al'umma ba saboda wani sa'in wannan kudin da ake bamu na mai ake ganin mu ci ma saune yau da a ce da ni da kai da mai tallan data da mai tallan mangoro da mai kamfani da mai kanti da mai gidan haya da kowa zai biya haraji inda ya kamata a ce ba wannan tallafin da kike
ba kowa ya daina kamar da ba daktar
wannan kowa yana da
hanyoyi a kaina ya kamata su sauke shi
ba yadda za a kai ka san haraji ka biya ni na san haraji da biya wani ka zabe shi a talaka kuma gobe ka gan shi da ya gama mulki ya shiga da kudin harajin ku da kuka tara ya daibe yana ku kuna talauci shi yana arziki ba zai yiwu ba saboda haka da a ce wannan ba a bamu wani kudi na mai mu muke matsar jikin mu mu ba haraji to da wannan cin hanci da rashawar da satar dukiyar al'umma ba za ta yi
to Allah ya kyauta mun kwaso abubuwa mai tsoro ba mu da dami tilas mu tsaya iyanan amma da mun ba su Umar Usman dan bai to muna godiya Allah mai da kai gida lafiya
assalamu alaikum wa rahmatullahi
sai kuma daktar da zai koma aji yanzu a cigaba da gogurmaya da Ali
kai ka samu ai ma fafe su gaskiya a gida
wato
ai ka ba ka je ka samu naira 30 kai ma ka dan ciwo
ni sai dai abin fafe sun 30
fafe sun 30
kware kuwa
babu wani abu akwai malnutrition eh ba
sai Allah ya kyauta
Allah ya
kyauta sai Allah mai da kai gida lafiya. Mai tsaro yadda ta kasance kenan a cikin wannan shiri na daurin boye inda Abba Haruna Idris ya sarrafa na'ura domin sara ne da ku. Muzammil Ibrahim ya ka sai da gabatar nake cewa wassalamu alaikum.